السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله ملوك تنسلكي بوديا ليساكي هدف أولا لوك تشيمي البركة أود الرمضان a wannan shekara ta 1430 a wannan masallaci mai albarka mai tarihi wajen gwagwarmaya ta yaƙar sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama da yaƙar dukkan wani abu wanda ya ci karo da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da koyarwarsa. Da farkon karo, kafin mu shiga karatu, muna miƙa ta'ziyarmu ga ɗaukakin musulmi na wannan jiha ta Borno da wannan gari na Maiduguri, tun daga kan gwamnati zuwa masarauta har zuwa ɗaiɗaikun jama'a musulmi mazauna wannan gari na Maiduguri ko mazauna wannan jiha ta Borno, akan tashin-tashina da fitintunu da suka faru a kwanakin baya. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki kada ya sake maimaita mana irin waɗannan ranaku. Muna kuma addu'a da fata wajen Ubangiji maɗaukakin sarki ya gafarta ma dukkan musulmai waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon wannan tashin hankali, kamar yadda muke addu'a ga waɗanda suka yi hasarar dukiyoyinsu. Allah maɗaukakin sarki ya mayar musu da mafi alkhairin abinda suka rasa. Muna kuma godiya ga hukuma da malamai bisa irin matakan da aka ɗauka na aka cewa wannan fitina bata cutar da musulmi da musulunci cuta mai yawa ba ko mai dogon zango. Babu shakka don cutuwa an cutu, don tabo an same shi, to sai dai Allah maɗaukakin sarki ya taƙaita abu. Waɗanda duk suka yi hoɓɓasa, tun daga jami'an gwamnati har zuwa malamai masu karantarwa da kuma matasanmu, wajen su ga cewa wannan fitina ta taƙaitu, bata yi tsawo ba, bata kuma yi dogon tasiri ba a kan rayuwa ta musulmi da karantarwa ta musulunci, muna yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya su, ya sa musu ladan ayyukansu a cikin mizanin ayyukansu na ranar gobe kiyama. Babu shakka malamai na Ahlus Sunna, malamai masoya Annabi sallallahu alaihi wasallama na wannan gari Maiduguri da kuma wasu garuruwa makota wannan jiha ta Borno, babu shakka sun yi iya bakin kokarinsu tun kafin abin ya kai haka, wajen faɗakarwa da wayarwa da kai da bayanai dalla-dalla daki-daki akan wannan fitina da kuma faɗar irin sakamakon da za ta haifar. Babu shakka malamai na Sunna sun yi iya bakin ƙoƙarinsu wajen su ga cewa sun katange samari da dama kada su faɗa cikin wannan rabi wawaki ke mai wuyar fita. An yi huɗubobi, an yi laktoci, an yi karantarwa. Ina tunawa wannan masallaci shi ne jagaba, jagora wajen faɗakarwa bisa ga wannan fitina. Domin wannan masallaci, kamar yadda aka sani, an assasa shi ne akan karantarwa ta ilimi. Don abinda za a faɗa abu ne na karatu na ilimi, ba abu ne kawai na a caje mutane a ziga su, ko da kuwa ba bisa gaskiya ba. marigayi dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahmarsa a wannan masallaci ya tsaya yayi lecture doguwa akan wannan fitina ya ja hankali yayi fadakarwa ya nusar ya karantar ya wayar da kai haka nan a wasu gurare yayi wannan kuma malamai da dama a wannan jiha a wannan gari na Maiduguri sun yi irin wannan an yi tafadakarwa a masallatai akan mimbari a gidajen radio a kafofin watsa labarai duka an yi ta amfani da waɗannan damammaki wajen ganar da mutane hatsarin wannan magana wannan tafiya da kuma irin abin da za ta haifar idan har ba a tashi tsaye an yi maganin ta ba wannan babu ko shakka babu wanda ya isa ya ja da ahlus sunna akan cewa sun yi iya bakin kokarin su sun yi bayani ba su koye ba babu wani abin da yake na gaskiya ne ya kamata a faɗe shi da ahlus sunna suke jin tartar ko suke jin tsoron su faɗa babu waɗanda rayuwar su ta zama cikin barazana game da wannan fitina irin rayuwar ahlus sunna su suka fituwa tare da cewa su suka fi kowa faɗakarwa da wayar da kan al'umma samari da dama sun shiga wannan tafiya sun kuma fita a dalilin faɗakarwa da karantarwa ta ahlus sunna su kadai da dama haka ta faru lakcin mu ta ƙarshe wanda muka yi a nan masallacin da kuma masallaci na Sheikh Ali Mustafa akan wannan tafiya muka yi lakcin muka faɗi irin abubuwa da suka yi ta faruwa a wasu ƙasashe a tarihance na irin wannan zafukan wanda kuma daga ƙarshe haka suke zama labari su zama kissa mun ka kawo misalai daban-daban da su manya-manyan jagororin tafiyar waɗanda galibin su daban a tarihi ya nuna ba malamai ba ne ba makaranta ba ne ba waɗanda suka san addini ba ne galibi su suke jagorancin tafiyar mun faɗi irin wannan kasar wajen guda uku ko wanda kuma da dama sun saurara sun ji wanda kowanne ya yunkuro inda irin wannan yunkuro wacce to babu inda zai ji domin ba ita ce hanyar da ya kamata ne ba ba ita ce hanyar Allah da manzansa ba mun sha bayani cewa shi jihadi a musulunci ƙarfi yake ƙara wa musulunci ba rauni ba dukkan wani motsi da zaka yi musulunci ya raunana musulmi su cutu to wannan ba sunan shi jihadi ba sunan shi fitina jihadi duk inda kaji an ce jihadi to musulunci ƙarfi ya ƙara kuma alfahari ake da wannan ka duba yakin Badr Allah ya kirawo shi yawmal furqan yawmal taqal jama'an ya zama ana alfahari da yakin Badr a tarihi wanda ya je Badr ma Allah madaukakin sarki ya ce ya masa tukuicin aljanna tun a nan duniya Allah madaukakin sarki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'alla Allah attala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa ghafartu lakum ko ƴan Badr ku je ku yi abinda duk kuka ga dama na yadda ne saboda haka ake yaban sahabi idan ya je Badr sahabi yakan yi alfahari da cewa da shi aka yi yakin Badr don ya samu wannan tagomashi daga Allah amma yake kawo duka kaga duk da ba a karya musulmi a yakin Badr ba raga su aka yi an kashe 70 nan 70 can amma duk da haka sai ya zan yakin Uhud jarraba ce awalan ma asabakum musibatan qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum sai ya zan musiba ce sai zan jarraba ce ba a yi wa mutum kirari da cewa ya ce yakin Uhud ko kun taba jin wani a tarihi ana yaban sa ana fadar tarihin sa aka ce al-Uhudi amma za ku ga al-Badri saboda shi ne yakin da ya zama musulunci ya yi ƙarfi shi yasa Ka'ab ibn Malik yake cewa wa in kanat badrun fil nasi adkar an fitina badar haka nan a tarihin musulunci duk wasu wani gurmaya da musulmi suka shiga za ka samu cewa duk lokacin da musulmi ya zan sun ƙara ƙarfi lokacin ne ake alfahari da shi sannan mun sha faɗa kuma za mu kuma maimaitawa saboda tarihi ya kiyaye idan ka ɗauki sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce sira da za ta baka hoton yadda ya kamata ka yi da'awa a ko'ina a kowane zamani za ka ga cewa sirar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da'awa da kira da karantarwa ita ce ta samar da daula ta musulunci ba ta kobi ba takobi kare daular yayi yayin da wasu suka kokarin kariya ta sai da aka samu daular sannan kuma takobi yayi amfani wajen ya kare mutuncin daular ko akwai wanda yake ganin ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo maka farko cewa yayi mu kashe sa Abu Jahl mu karbe mulki mu zama shugabanni a maka ina su bilal ina su khabbab ɗan kundin bala mu ji aje a rushe kuma kanka ba haka yayi ba ka yi ba da'awa yayi kai ana tutar da shi ana nuna masa kiyayya ana shaƙe shi yana sallah ana kashe wasu daga cikin sahabbansa irin siyasar mahaifin Ammar irin su Sumayya ana dukan wasu azabtar da wasu irin su bilal yayi ta hakuri yayi ta duriya yayi ta karantarwa har sai da lokacin da daular ta kafu ta hanyar karantarwa mutanen al-ansar mutanen madina al-aws wal khazraj takobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zare musu sun karfi da'awa har suka danka masa shugabanci ba takobi ya dauka ba makami ya dauka ba bisa ga musuwa da yadda da abin da yazo da shi bisa ga haka ne suka karbi musuluncin suka shugabantar da shi daga wannan lokacin daula ta musulunci ta tsaya ashe duk wanda yace zai juya al'amarin sama ta koma kasa kasa ta koma sama yace zai faro wato zai ba wa bishiya ruwa ta sama ba ta kasa ba kaga anan wannan da ka gani ka san mahaukaci ba mai ba mai hankali bane ba zai yi koma baya ba saboda haka abinda muke faɗa a sautari abubuwa da yawa ne suke farar da irin wannan fitintunu ba wai mu kadai ta faru gare mu ba kamar yadda kuka gani a lokacin da muka yi kwanaki mun faɗi gurare daban-daban haka tayi ta faruwa mu dai watakila wannan shine irin farko kuma muna roƙon Allah da girmansa da sunayensa masu girma da sigoginsa masu tsarki da zama wannan kuma shine na ƙarshe kada Allah madaukakin sarki ya saka maimaita mana kwanaki irin waɗannan ranaku irin waɗannan dararruka irin waɗannan ubangiji ka tsare mu ka tsare zuriya mu ka tsare addinin mu ka tsare mana ƙasa ka tabbatar mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu idan da zaman lafiya to addini zai ci gaba amma idan babu zaman lafiya addini ba zai taba ci gaba ba kullun za a zama cikin tsoro da fargaba da tashin hankali in ba dan zaman lafiya ba wannan karatun namu ba zai yiwu ba ba yadda za a yi duk inda zaman lafiya aka rasa shi to babu shakka addini baya zai yi ta ci komai zai dakata ba karantu dole su tsaya karantarwa dole ta tsaya mutane ba kowa ba zai iya fita masallaci ya sallar ba don haka zaman lafiya ya komai shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi wa ainihin Qurayshawa imtinani ya goranta musu wannan a cikin lilafi Quraysh lilafi rihlatash shita'i was-sayf falyahudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf saboda haka ka samu abincin da zaka ci ka samu kwanciyar lafiya wannan ita ce zaka baka dama cikakkiya na kai addini yadda Allah madaukakin sarki ya zo da shi irin waɗannan fitintunu suna faruwa kuma sun fa faru a wurare daban-daban daga cikin abubuwan da suke haifar da su akwai hubbul zuhur malamai suna cewa hubbul zuhur yaqsimu adh-dhuhur wato duk mai san shahara neman shahara ta za ta kai shi ga halaka to san shahara yana jawo halaka akwai waɗanda suke kokarin su kone tun ba su tafi sama sannan tun ba su bira ba wato mutum bai tsaya yayi karatun yadda ya kamata a yi shi ba amma yana so ya zama shek yana so ya zama imam babu shakka wannan gaggawar da ci da zuciyar za ta ja shi ya fada cikin wani rabi kuma ba zai fada shi kadai ba karshe sai ya sakalo wasu an tafi abu na biyu da yake haifar da irin wannan akwai rashin tsayawa a yi karatu a gurin waɗanda ya kamata a yi karatu a hannunsu shi karatu wani abu ne wanda yake sai ka bi ta hanyar da ake bin neman sa sannan ka same shi abu wanda zai ce zai yi wa karatu wato kwasan karan mahaukaciya ko ya masa hawan kawara to babu shakka zai yi ta yin barna ne zai zama kamar biri a gonar ayaba ya kaga biri a gonar ayaba abin da zai faru kenan zai yi ta ta'aji ya ta barna yana tsammanin daidai yake yi الامام الاوزاعي يقول انه كان العلم في افواه الرجال كان العلم في افواه الرجال فلما دخل في الكتب دخل فيه من ليس باهله da in kana son ilimi sai ka je gaban malami ka bude abin nan takaddaka kai karatu kai karatu a gaban sai karatar da lokacin da aka rubuce ilimi aka kunnaje shi saboda kada ya bacci shikenan sai wasu karka shiga wadanda ba ahalinsa ba suka rika nuna su ma sun kai matuka ba za su saurari nasiha ba ba za su saurari gyara ba ba za su saurari fadakarwa ba wannan yana haifar da irin waɗannan fitintunu abu na biyu raba jama'a gama gari a raba tsakanin su da malamai ta hanyar bata sunan malamai ko a ce wani dan kanzagin gwamnati ne ko a ce wani an saye shi ko a ce wani kaza ne ko a ce wani kaza ne ayi ta bata sunayen malamai domin gaba ɗaya jama'a su ce ba ruwan su da malaman to idan aka ce fa jama'a suka ce ba ruwan mu da malaman mu to kuma irin waɗannan ɗan tsugulutun su za su zo su karɓi ragamar su sai su jagoranci to kaga nan ma an shiga cikin wata wani kadar kuna na barna kadar kuna halaka abu na uku akan samu wato abu na hudu kenan akan samu wasu daga bayan labile su rika danna remote su daga nesa ana amfani da wasu ta hanyar da za a karya musulunci amma ba kowa ne ya sani ba ko waɗanda kuke gaba gaba ba ku sani ba amma wasu ne suke jujjuya shi wannan wanda yake jagoranta saboda haka ta haka ayi barna a kawo tashin hankali a zubar da jini a halaka dukiya a tayarwa da mutane hankali a hana su nutsuwa a hana su fita masallatai da kasuwanni komai ya rikici akwai waɗanda suna son su ga sun karya musulunci amma sun san fito na fito da musulunci ba za ta yi ba an gwada a baya an buga an bar musulunci a yadda yake sauraka sai aka ga cewa babu abin da yafi illa a yaƙi musuluncin daga cikinsa a zaɓi wasu jahilai masu son duniya masu son shahara masu son su ce ga munan a yi amfani da su wajen a ga an cutar da musuluncin kan karya shi to waɗannan abubuwa kusan su ne suke ta sababar da irin waɗannan abubuwan nan fitintunu a gurare daban-daban muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan abun da muka gani shi ne na farko shi ne na ƙarshe kuma yanzu za mu ɗauki izina mai yawa za mu ɗau darussa don komai da yake faruwa a rayuwar mu meye akwai darasi a ciki ko meye da za ka gani ya faru a cikin rayuwar musulmi akwai darasi ajaban li amril mu'min in lam amrahu kulluhu lahu khair in asabathu ad-dhaf in asabathu as-sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu ad-dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min al-amr mu'mini gaba da alkhair in abu ne na farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah sai ubangiji ya kara masa da in shakartum la azidannakum kaga alkhair kenan idan wani abu bakin ciki ne sai ya haƙuri ya jure ya maida al'amarinsa ga Allah ba zai yi fushi da addini ba ba zai yi fushi da Allah ba domin yadda muke ganin wasu sai suke kokarin su yi amfani da wannan dama sai ya ki addinin kuma wani ya ce to ai addinin ne ma ya jawo subhanallah ya za a yi addini wanda Allah maɗaukakin sarki ya kirawo shi da musulunci inna dina inda Allah islam wanda islam yana ɗauke da ma'anar salam shi yasa gaisuwa ta musulunci ta zama salam zaman lafiya aminci ko yaƙe-yaƙe da aka yi a tarihin musulunci dan an yi shi ne dan a tabbatar da zaman lafiya da aminci a daina tauye wasu haƙƙi a daina daddanne wasu a daina cin zarafin wasu kowa ya samu haƙƙinsa yadda ya kamata to ta yaya za a yi addini mai irin wannan sifa a ce kuma shi ne ya kawo rigima shi ne ya kawo tashin hankali babu shakka wata dama ce da wasu ke kokarin su yi amfani da su da ita kamar yadda laraba suke cewa yasqaduna minal miyahi al-akira wato masu kokarin su yi su kamo kifi amma a cikin jagwalgwalar ruwa ya ce zai kama kifi amma a cikin kwatami saboda haka muna fatan irin waɗannan abubuwa da za su faruwa a rayuwarmu za su zama darussa muke ɗauka a ƙarƙashinsu wanda a yanzu lokaci ne na tafsiri ba za mu iya zakulo wasu kaɗan daga cikin darussa da ya kamata mu karanta ba wala Allah in lokaci ya yi ko a tsakiyar karatu idan muka samu munasaba insha Allah za mu ishara zuwa ga wasu darussa da ya kamata a ce kowane mumini ya karanta ya ainihin fahimce su daga wannan hadisa din idan ba a manta ba azuminmu na bara muna cikin suratul Hud suratul Hud surar da muka ce ta sauka bayan saukar suratul Yunus سورة يونس تاسع وكباين سوك سورة الإسراء وأن الشين يجنون من إذن ينا يندا الله ما أوكا تنسى انتيا سوك سورة يونس سورة هود أتكنسى ينا يندا كنتر ودى النبي صلى الله عليه وسلم حنك ليدا نسأل مصد زوتيا aya inda ya shiga ya ga abubuwa daban-daban domin da'awar sa ta shiga cikin wani kunci a lokacin wasu manya da suke taimakawa da'awar nasa sun zan babu su Abu Talib wanda yake bashi kariya duk da bai karbi musulunci ba ya zama ya rasu matarsa Khadija bint Khuwailid radiyallahu ta'ala anha ita ma wacce take bada kariya take amfanar da shi ta hanyar shawarwari da kuma dukiyarta da Allah ya bata ita ma Allah madaukaki sarki ya karbi ranta a lokacin a kuma lokacin kafirai Qurayshawa suka kara matsalamba akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da tsangoma da nuna kiyayya ga sahabbansa saboda haka ya shiga cikin wani hali mai kunci yana buƙatar wani lallashi na musamman a dalilin haka surorin da suka sauko bayan suratul Isra na farko Allah ya yi Isra'i da Manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi Isra'i da shi sai ya zama na rashin kunya kafirai ta kama abubuwan da ba sa fada suka dawo ma suna fada yanzu ma har maganar ma ba kake ba wai maganar ma cewa an masa wa'ayi yana nan maka ba har ma zai yi tafiya cikin dare daya da je Baitul Maqdis a yi tafiya da shi zuwa saman bakwai ya dawo a cikin dare daya suka shiga fadar maganganu na rashin kunya iri don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa daban-daban suratu Hud ta sauka wanda tana kunshe da tarihin manzanni da annabawa da Allah ya aiko a bisa tsawon tarihi da kuma irin yadda suka sha gwagwarmaya da jama'a da kuma ƙarshe Allah madaukakin sarki yana ba su nasara ubangiji ya ba su nasara ya tsayar da su ya kuma halakar da magabtansu ko waɗanda suke kokarin su ga sun bice da'awar su Allah madaukakin sarki yayi haka ne domin ya kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam ba kai kadai bane a tarihi haka ta faru gare shi ta faru ga annabawa daban-daban annabi Nuh annabi Hud annabi Salih annabi Shu'aib annabi Musa alayhi salam wadanda Allah madaukakin sarki ya koro mana labarin su a cikin wannan sura don haka kwantar da hankalinka kada hankalinka ya tashi kai da mabiyanka in Allah ya so kai za ka yi nasara ka dai ci gaba da yada abinda Allah madaukakin sarki ya saukar maka na wahayi kada wannan gwagwagwa da kake fama da ita tare da waɗannan kafirai ta sa ka boye abin da Allah madaukakin sarki ya saukar maka wala ittaki shine babban darasi da ita wannan sura da idan ba manta ba muka faɗa cewa tana karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana karantar da al'umma duk yadda abu yayi zafi duk yadda duhu yayi duhu to ka sa ran cewa zaka hango haske matukar dai ka bi hanya daidai kada ka fitar da rai kada ka samu ya'su a zuciyarka Allah madaukakin sarki zai baka nasara matukar dai kana bin kan tafarkin da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bi kansa wannan ita ce matashiya ta wannan sura dan ba a manta ba karshen abin da muka tsaya akan su shine karshen kissar Shu'ayb wanda za mu tashi akan aya ta 96 ko wala kar arsalna Musa aya ta 96 ko haka ne eh wala kar arsalna Musa yeta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوعدهم النار وبئس الورد المرود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد
نعم. الله Allah madaukakin sarki yace wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wama amru fir'auna bi rashid wa laqad arsalna Musa kuma hakika lalle mun aika da manzon mu Musa bi ayatina da ayoyin mu wa sultanin mubin da hujja wacce take mabayyana ila fir'auna wa mala'i zuwa ga fir'auna da waziransa fattaba'u amra fir'aun sai suka bi umarni na fir'auna wama amru fir'auna bi rashid amma al umarni na fir'auna ba akan hanya yake ba yaqdumu qaumahu yawm al qiyamah zai jagoranci mutanansa ranar gobe kiyama fa awradahum an nar sai ya kutsa da su mashaya tauta wa bi'sal wirdul mawrud wannan mashaya ta munana idan ta zamo ita ce mashiga wa utbi'u fi hadhihi la'natan kuma aka bibiye su da la'ana anan duniya wa yawmal qiyama da kuma ranar gobe kiyama bi'sal wirdul mawrud tir da wannan kyauta wacce ake bayarwa Allah madaukakin sarki ya biyo baya da kissar annabi Musa alaihi salam bayan ya kawo kissar annabi Shu'aib kissar annabi Musa anan Allah madaukakin sarki ya fade ta a takeice domin ya nuna cewa har kullun karfin hujja ta ilimi tana sama da karfin hujja ta mulki wanda yake jin yana da mulki yana da karfi da mulki kada ya zaci cewa karfin sa na mulki zai iya danna karfin hujja ta ilimi Allah madaukakin sarki ya aiko da annabi Musa bi ayatina yace da ayoyin mu ayoyin Allah guda tara wala katayna Musa tis'a ayatin bayyinat ayoyi guda tara da Allah ya bashi ya bashi ayoyi guda tara wadanda su ne akwai hannunsa akwai sandansa akwai kuma ainihin wadanda ya fada a cikin suratul a'raf wala kad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Allah ya jarrabi mutanen annabi ya jarrabi mutanen fir'auna da shekaru na fari da karancin kayan abinci wala Allah ko za su azantu wannan suna daga cikin ayoyin da Allah ya bawa annabi Musa haka nan ya bashi kaman da yake cewa fa arsalna alaihimul tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qaumun mujrimin Allah ya faɗi waɗannan ayoyi guda bakwai guda biyar a cikin wannan aya da ya bashi ya bashi tufana wato ruwa da ya rika kwararowa yana cika gidajen mutane haka kawai ruwa ko ina ka buna kawai ruwa ne wanda Allah ya jarrabe mutanen fir'auna da shi ya jarrabe su da ainihin jarat fara da ita kuma ta yi ta musu ta'adi suka rasa yadda za su magance ta haka nan ya jarrabe su da addab jini duk abin da ka aje ka bude sai kaga ya zama jini ko menene ka bude sai kawai kaga jini ne yake kwaranya wal qummala da ainihin abin nan me ake ce mata kwarkwata da kwarkwata duk tsaftar kamalan sai kai ta kwarkwata kai wankan ka taje kan ka shafa man ka gyara ka sa tulare amma da ka duba jikin ka sai kwarkwata tana yawo bala'i wat tafadi'a da kwadi kuma duk inda ka duba kwado ne ka dan kaba ka sai ga kwado zaka taka kwado zaka zauna kwado Allah ya jarrabe su da wannan waɗannan duk ayoyi ne waɗanda suke nuna cewa Fir'auna ba akan gaskiya yake ba shi da mutanansa annabi Musa alaihi salam da suka bijirewa shi ne akan gaskiya Allah ya bashi wannan ya bashi wasu ayoyin daban irin su keta ruwa mutanansa su wuce irin su daga dutse saman su inna tatalan jalala fawqahu ka'annahu zulla lokacin da Allah ya daga ainihin dutse saman su kamar inuwa kamar lema kamar rumfa duk waɗannan ayoyi ne da Allah shi ne abinda yafi karfinka dole ka sallama masa ka sarure shi yasa ake kiran shugaba sultan saboda yana da alqudra yana da alqudra wal mukna yana da iko da karfi ko ka ja da shi zai sa kafa ya danne ka irin waɗanda ake ce musu masu takalmin karfe din nan to zai sa takalmin karfe ya taka ka sai ake ce da shi sultan saboda yana da wani abinda yafi karfin kowa da shi yana da gwamnati yana da sojoji yana da abin nan shine sultan haka nan ita ma hujja ta ilimi sai alqur'ani ya kirawo ta sultan saboda karfi ne wanda
duk yar mutum sai dai ya shige shiru kuma ya fada da an gaya masa ita to ba ita zai kuma sai dai kamar yadda abin nan Allah yake gaya mana karshen namaru da yake tawo mutum da dika fara karshe sai dai mutum ya rikice ya dibauce ya rasa abin da zai to as-sultanul ilmi aqwa min as-sultanil as-sultanil mulki wato sultana ta ilimi al-ilmiya tafi sultana ta mulki domin shi kansa sultan wanda yake na mulki ne na iko ne wani abu ne da zai zo ya tafi yau in shi ne gobe ba shi bane ai amma malami yana nan malami ka taba ji an ce malami ya yi ritaya daga ilimin sa a ce ga malan nan amma mai murabus amma shugaba nawa ne za a ce tsohon shugaban kasa sai dai aka ce maka tsohon shugaban kasa shi ya zama tsoho shugabancin nasa ma ya zama tsoho ce tsohon gwamna ne wannan tsohon minista ne wannan tsohon kaza amma ba a taba cewa wannan wani tsohon malami bane mai murabus don haka ita shi sulfan na ilimi wanzuwa yake baya tafiya ko da yaushe na amma sultan na mulki yana zuwa ƙarshe sannan sultan na mulki ba zai iya tsayuwa ba dole sai ya cigina da sultan da ilimi duk yadda shugaba zai kai dole sai ya nemo waɗanda suke da wani ilimi ko ba wani irin ilimi ne sun dafa masa shi kaɗai saboda kawai shi yana jin shi shugaba ne sai abubuwa su taiwa su ta tafiya daidai ba zai yiwu ba dole sai ya nemi taimakon waɗanda suna da wani ilimi ka duba Fir'auna da Annabi Musa ya buga da shi sai aka ce kawai a je a kawo ita da kullu sahirin alim a je a kawo masana sihiri kaga yanzu nan sultanul ilmi yake nema ba sultanul mulki ba sultanul mulki ya zama zai amfani ba a kawo sultanul ilmi to sultanin Annabi Musa shine na gaskiya na sahara kuma ai na boge ne na ƙarya ne ɗan dan jabu ne saboda haka Annabi Musa na zuwa ya bige shi gaba daya da sultanul ilmi sultanul hujja sultanul quwwa to shi yasa zamu ga alqur'ani kulale da dama an kirawo hujja da sultan saboda wani abu ne da zai fi karfin wanda ake bugawa da shi dole ne sai dai hakura ko kuma ya bi wasu hanyoyi kuma daban shi yasa zaka ga idan ana magana wani lokaci aka faɗa maka kamar sai a ce a take shi to kaga anan sultanul ilmi ya kare so ake kuma ai amfani da me sultanul quwwa to Allah ya ba Annabi Musa ayoyi daban-daban wanda suke nuna gaskiyar abin da ya zo da shi suke nuna kuma ƙaryar abin da Fir'auna yake kansa sannan ya ba shi sultanun mubin hujja wacce take mabayyaniya ila Fir'auna wa mala'ihi ya tura shi zuwa ga Fir'auna da waziransa manya-manyan fadawansa su ne al-mala'u din manya-manyan fadawansa waɗanda su ne abokan shawararsa duk da cewa Fir'auna baya sauraron shawarar kowa ba ga sunan a gabansa da sunan abokan shawararsa ne waziransa ne amma ba ya sauraronsu domin shi kullum abinda ya yarda da shi ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad ni fa abinda nake gani ra'ayina fa shi nake nuna muku kawai kuma kakku tsammanin fatar da ku nake a shari'a nake dora ku a kai batacce duk batacce bai taɓa cani batacce ba Iblis ba ta zalunta sa akai saboda haka wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yace fattaba'u amra fir'aun duk sai suka bi umarnin fir'auna waziran nasa gaba ɗaya sai suka bi umarnin sa sai suka bi lamarin sa abinda yake so kawai shi za su abinda yake so kawai shi za a yarda da shi za a zartar kaga anan ba a faɗi sauran jama'a ba domin idan har fir'auna ya fi ƙarfin waziransa ministocinsa to ta yaya kuma wani daga waje zai zo ce ga nashi ra'ayin fir'auna ya saurare shi kaga dole shi ma ya bi shi yasa ma ba a kawo wasu ba da aka kawo al-mala'u sai ba a kawo kuma mutanen gari ba tunda an san tunda al-mala'u suka bi kowa da kowa ma dole ce da shi ya ki ko ya so ce da shi bi Allah ce fattaba'u amra fir'aun sai suka bi umarnin fir'auna wannan umarnin da yake musu kafafa da shi yana cewa urikum illa ma ara sai suka bi wannan batu na shi وما امر فرعون برشيد الله جئ ومن رفع فرعون قوة باكن هيا يكبا باكن شريا يكبا ديه وما اهديكم الا سبيل الرشاد الله جئ وما امر فرعون برشيد al'umarnin fir'auna ko al'amarin fir'auna ba bisa shari'a yake ba bisa bata yake ba bisa kan hanya yake ba ya kauce hanya
yaqdubu qawmahu yawmal qiyamah
ranar gobe kiyama zai jagoranci mutanen sa zai jagoranci jama'ar sa zuwa ina
fa auradahumun nar kuma ya kusa da su mashaya tauta
alwalt da larabci shine mashayan ruwa inda bakiyaya za su je su kai dabbobin su na kiwo su sha ruwa kamar da Allah ya ce balamma warada ma'a madyana warada ina kace alwalt shine a zo inda za a sha ruwa to amma kuma anan sai Allah ya ce fa auradahumunna ka duba kalmar mun biyu wanda a zahiri kamar tishiyoyin juna ne ko alwalt shine shayarwa ka sharuwa ka kashe kishinka ka ainihin jika bako garanka ka kawar da kishirwa nar kuma wani abu ne mai kuna ba kuma yadda za a yi wuta da ruwa su hadu to amma saboda tahakkum irin na alqur'ani irin tsokana din nan a ƙara fusata kafiri sai aka ce fa auradahum sadda ya shigar da su mashaya a matauta saboda haka abin nan da yake ce musu shari'a wuta ce kamar aljanna dujal ce wanda ya imani da shi ga aljanna a suran ta masa ga tanan ga kayan dadi nan ga dan tattabaru nan da tsuntsaye suna ta kai kawo ga wasu ga sashin kaji ta ce in kai imani da dujal to kaje ka shiga ba kai imani ba ga wuta kuma tana tattana ci bad karshe wanda Allah ya so shi da tabewa yin imani da dujal sai a jefa shi aljanna ashe wuta ce tsundum wanda kuma ya ce bai zai yadda ba a ce to a kashe shi a jefa shi wuta da an jefa shi ashe aljanna ce to haka wannan gurin shayarwar na fir'auna da ake tsammanin zai kashe kishi wuta ce mai ci babba kuma sai Allah ya amfani da fi'ili madi fa auradahum domin ka duba siyakin farkon ayat ce aka yaqdumu fi'ili mudari sai kuma aka kawo fi'ili madi fa auradahum ba ce fa yuriduhum ba domin shi fi'ili madi har kullun yana nuna abinda ya riga ya wakana ya tabbata ya zama tabbatacce kuma babu maganar kokonto akan sa shi fi'ili madi yake nunawa fi'ili mudari kuma yana nuna almustaqbal abinda zai zo nan gaba to dan a nuna maka sha'anin fir'auna fa halaka ce tabbas babu kokonto kuma wannan makoma za a shiga babu kokonto sai aka kawo fi'ili madi ce fa auradahumun nar Allah ya ce wa bi'sal wirdul mawrud wannan magangara mashaya ta munana in dai ta zama ita ce mashiga ita ce mashayar da za a sha ruwa a ciki to ta munana domin ba ruwa za a sha ba wuta balbal za a sha Allah tsare mu Allah ya ce wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah sannan aka bibiye su da la'ana anan duniya mu'minai suna ambatan su da la'ana anan duniya wa yawm al-qiyamah haka nan a ranar gobe kiyama mala'iku su ci gaba da la'ajjar su lokacin da suke gargada su zuwa kauta ko kuma wa utbi'u fi hadhihi la'natan aka bibiye su da la'ana ita ce nutsarwa din nan da Allah ya yi musu a cikin teku sannan kuma yawmal kiyama la'anar ranar gobe kiyama shine wutar da za su shiga tsundu mimma khati'ati وغرقوا فأدخلوا نارا أن نسأل نسو سنن كما على هراء الشغل دسوتا وسكة وانا إتتي لأنا دنيا دن وچن كما شغاوتا دن تتي كما لأنا تلاهرا وسما لما يسكة وأتبعوا في هذه لعنة أن بي بيسد لأنا أولنا الدنيا ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض تو أما وانن tafsiri yana da rauni shi yasa mujahid yake cewa al-la'natu la'natan la'ana bici Allah ya musu anan anan duniya fi hadhihi nan duniya kenan wa yawm al-qiyama ita ma wata la'ana ce saboda haka jumlar ta kare anan bi'sar rifdul marfud wannan kuma karin bayani ne ta'liki ne bi'sar rifdul marfud tir da wannan kyauta a barbayarwa wato kyauta ce aka yi musu to tada ita duk sanda aka ce zo ayi maka kyauta ai zaka tsammace ai abu ne mai kyau mai dadi wanda kake so sai ya dan kowa haka bane a ce zo an baka kyauta kana zuwa sai a kawai kaga an zare wata gudana kawai ana ta shara maka a ce abin ma haddacin mutunci shine ko zaka ce ka zo ka baba ni kyauta to dan dai a nuna maka kaskancin Fir'auna da mabiyansa sai aka yi amfani da kalmar arrift arrift kana cin al'atiya tarifin kyauta shi yasa ake cewa rifadatul hajj alhazai a lokacin tun lokacin jahiliya da sun je haji Qurayshawa suka ciyar da su wannan ciyarwa ake kiran ta rifada to arrift yana nufin al'atiya kyauta to sai Allah yake nuna kyautar da za a yi wa Fir'auna kyauta ce ta wutar jahannama kyauta ce ta la'ana kaga ko wannan kyauta ai ta yi muni ta gudana shi yasa Allah ce bi'sar rifdul mafud anan duniya ba yana yi wa sahara wato waɗannan matsafa yana musu alƙawari inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innahu lamin al-muqarrabin za a biya mu dada za a yi mana kyauta in mun yi ringa yace eh za ku ku kyauta ku ne ma a gaba gaba a fada ta yana musu alƙawarin kyauta to ga irin kyautar nan da Fir'auna yake bayarwa kyauta ce ta wutar jahannama wannan kuma yana nuna duk wani wanda ya bi wani shugabansa tare da ya san cewa shugabansa ba akan hanya yake ba ba akan turba yake ba ba akan daidai yake ba karshen sakamakonsa zai zama sakamako ne irin wanda ya faru ga Fir'auna da mutanensa a jera na gobe kiyama da mabiya da waɗanda aka bi shugabanni ana tsine wa juna su suna tsine musu su ma suna tsine musu kamar yadda Allah ya ce qala dukhuluhu fi kuma min kadhalat min qablikum min al-jinn wal-insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha taraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim 'adaban da'fan min an-nar qala likullin da'f walakin la ta'lamun dukkan su Allah madaukakin sarki ce za a lubanya musu azaba yanzu babu maganar cewa wane ne mabi wane ne aka bi tunda dai har duk sun mutu akan wannan matakin gaba ɗaya ubangiji zai tarkata su ya jefa su cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu Allah ya ce zalika
zalika min anba'il qur'an min ma'atim wa qasid
amma zalabna
wa ma walamna wa la yakin wa lamu anfusahum wa ma abadat anhum alimatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma wama za'uhum ghayra tadbir
Allah ya ce zalika min amba'il qura nafsuhu alayk wannan yana daga cikin labarun rukan alqaryatai da muke baka minha qa'imun daga cikin alqaryatun akwai wadanda suna nan tsaye wa hasid akwai kuma wadanda suke an girbe su wama zalamnahum Allah ya ce ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum sai dai sun zalunci kawunan su fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay ababan bautar su waɗanda suke kira ba Allah ba ba su amfanar da su komai ba babu abinda suka kara musu sai halaka. Allah madaukakin sarki yayin da ya bada labarin abinda ya faru ga annabawa tsakanin su da al'ummomin su da yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da kafirai ya tsayar da mu'minai, sai yace zalika, wannan duk labarin da muka baka tun daga farkon sura har zuwa kan labarin annabi Musa dinnan da shi da Fir'auna da abinda ya biyo baya, min anba'il qur'an qussuhu alayka, yana daga cikin labarin rukan alkaryu wanda muke baka. Allah madaukakin sarki yana bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan labarurruka ne saboda hikimomi daban-daban. Daga cikin irin hikimomin da suka sa yake bashi irin waɗannan labarurruka, akwai tabbatar masa da zuciya kamar yadda ƙarshen surar zai nuna haka, wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'atak, akwai tabbatar masa da zuciya da nutsar masa da zuciya ya ji cewa a tarihi ba shine farau annabin farko da Allah ya turo ba, ba kuma kansa ne aka fara samun irin wannan gwagwagwa da waɗanda suka ki yarda da da'awa. Dan haka da idan sannan hikima ta biyu, tabbatar da gaskiyarsa cewa eh lallai shi annabi ne daga Allah, ba shi yake kirkirar abin da yake faɗa yana faɗa daga kundin kansa ba, a'a Allah ne yake masa wahayi domin an san shi ummi ne, baya karatu baya rubutu, haka ya taso cikin al'ummar da take ummiya, amma kuma gashi yana ba da labari tarihin abin da ya wakana shekaru dubunnai da suka wuce. Ta yaya zai iya samun wannan labari? Shi ne ba karatu yake ba, ballantana a ce ya karanta littattafan waɗanda suka wuce, ba gaban wani malami ya zauna ba, ballantana a ce malamin nan shi ya karantar da shi. Ashe kenan dole ne tunda har ya bada waɗannan labarurruka kuma suka zan gaskiya ne, babu shakka yana samun su ne daga Allah daga wahayi. Kaga wannan yana ƙara tabbatar masa da zamantowarsa annabi ne daga Allah wanda Ubangiji ya zaɓa ya masa wahayi. Allah ce haka muke baka labaran alkaryatu minha qa'imun, daga cikin waɗannan alkaryatu akwai waɗanda suna nan tsaye, wa hasid, akwai kuma waɗanda suke an girbe su, akwai alkaryar da take akwai burbushinta irin inda aka abin nan aka halaka mutanen annabi Salih alaihi salam, yana nan burbushinsa yana nan har gobe, kana iya zuwa ka ga guraben da alamun da inda abin ya faru. Wa hasid, da kuma waɗanda an girbe su, samudawa da adawa shikenan, fahal tara lahum min baqiya, za ka ga saura daga cikinsu akwai wani babban su samu dai da ka sani, akwai wanda zai ce shi na sabarsa tana cikewa ga samudawa, an girbe su gaba daya. Ko minha qa'imun wa hasid, daga cikin waɗannan alƙayatu akwai waɗanda suna nan a raye saboda su ba su kangarewa mutanensu ba, akwai kuma hasid waɗanda an girbe su gaba daya babu su, an share su daga doron ƙasa. Allah ce wa ma zalamnahu, ba zalunta su muka yi ba, yayin da muka yi musu wannan hukuma muka halakar da su ba cutar su muka yi ba. Allah baya zaluntar kowa, baya zaluntar kowa, ba azzalimi bane, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, walakin zalamu anfusahum, sai dai sun zalunci kawunan su ne ta hanyar sabo da kafirci da suka rika yi da izgili ga Allah da ja da Allah, duk wanda kuma yace zai rukuma da Allah zai yi karo da Allah, ya san wanda ya jawo, ya san abin da ya jawo kansa. Don haka abin da ya biyo baya na halakarwa gare su, su ne suka jawo wa kansu, ba Allah ne ya yi musu haka nan bisa zalunci ba. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fa ba aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay, allolin da suke kira, ababen da suke bautawa ba Allah ba, waɗanda suke tsammanin su za su kare su yayin da wata musiba ta dirka kosu, to yau ga musibar ta dirka kosu ba su kare su ba, bal su ma musibar ta gama da su, ta tafi da su, sun zama tarihi. Allolin nasu ba su amfana da su komai ba. Lamma ja amru rabbik, yayin da al'amarin ubangijinka ya zo shine azaba, a wannan lokacin babu abin da ya amfane su, ba su amfane su ba, ba su tsayar da su ba. Wa ma zaduhum ghayra tadbir, bal ma bal barma, abinda suka kara musu shine halaka, shine asara, domin sun jawo musu hasara ta duniya da lahira. Da a ce sun bi Allah, sun bi kiran annabawan da suka yi musu, to babu shakka da ba su fada cikin wannan halaka ba, amma kasancewa sun yi watsi da kiran Allah da manzanninsa, suka kama bautar gumaka, suka kama bautar abubuwan da ba za su amfanar da su ba, sai ya zan waɗannan abubuwan sun ƙara da su, sun ainihin ƙara musu halaka ne da gobe kiyama. Wa kadhalika akhdhu rabbika,
wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima.
lokaci.
Yawma ya'nina takallamu nafsun illa li ibni marihum shafiyun wa sa'id.
Allah yace wa kadhalika akhdhu rabbika, haka nan kabun ubangijinka yake, wato azabar ubangiji, halakarwar da ubangiji yake wa azzalimai. Idza akhadha alqura wa hiya zalima, duk lokacin da ya kama wata alƙarya tana azzalima, tana zalunci ta hanyar ƙarya ta manzanni, ta hanyar yaki da su, haka nan muke yi wa dukkan wata alƙarya da dukkan wata tafiya da dukkan wasu jama'a waɗanda za su ja da Allah. Idan ubangiji ya tashi kama su, kamu ne mai tsanani, kamu ne daban-daban da Allah madaukakin sarki ya yi wa al'ummomin da suka gabata, kamar yadda yake wa kullun akhadna bi dhanbi, dukkaninsu mun kama su da laifukansu. Fa minhum man arsalna alayhi hasiba, fa minhum man akhadathu as-sayha, fa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna wa ma zalabahum Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah yace dukkaninsu mun kama su da laifukansu, daga ciki akwai wanda muka yi masa ruwan tsakoyi muka halaka shi da wannan, akwai wanda daga cikin su kara ce ta halaka shi, tsananin kara ne da kara ji yasa ya halaka. Daga cikin su akwai wanda muka kifar da ƙasa da shi, daga cikin su akwai kuma wanda ainihin muka nutsar da shi ruwa. Allah ce duk waɗannan da irin kamu da muka yi musu daban-daban ba zalunta su muka yi ba, su ne suka zalunci kansu. Allah ce wa kadhalika akhdhu rabbika, kamar yadda ya kama waɗancan alƙaryatu da waɗancan al'ummomi da suka yi fada da suka yi guburzu da annabawansu, haka nan kamunsa yake. Idza akhadha alqura wa hiya zalima, idan ya kama wata alƙarya tana azzalima, inna akhrahu alimun shadid, lalle kamunsa mai tsanani ne, mai zaɗaɗi ne, mai tsanani. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana fada kamar yadda yazo cikin hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, inna Allaha la yubli liz-zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu, Allah madaukakin sarki na yi wa azzalimi talala har sai ranar da ya damke shi, to fa ba zai iya kubucewa ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta wannan ayar, wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, Allah ya ce inna fi zalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah, cikin dukkan waɗannan abubuwa da Allah yake labartawa akwai gudar aya, amma ga wanda yake jin tsoron azabar lahira babu wanda zai wa'azantu ya gane cewa akwai aya cikin abubuwan nan da Allah yake faɗa, sai wanda yayi imani da ranar lahira, ya san cewa akwai lahira, akwai hisabi, akwai aljanna da wuta. Wanda kuma yayi zalunci anan, kada ya zaci cewa idan azaba bata sauka a kansa ba ya kubuta, ya zaci cewa ai ya kubuci, a'a akwai lahira kuma akwai wuta, ubangiji zai sakanka masa da wata azaba a can wacce ta fita nan ba. Zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud, sai kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan ranar ta lahira da sifofi guda biyu. Zalika yawmun majmu'un lahu an-nas, wannan yini ne da ake tattara mutane a cikin sa, yawmul jam'i da Allah ya faɗa, ranar tattara, ranar da gaba ɗaya Allah madaukakin sarki zai tara mutane, fi sa'idin wahid, a dandamali ɗaya. Wa zalika yawmun mashhud, kuma wannan rana ce da ake halarto ta, kowa zai halarto, kada a zaci cewa a ranar kowa shi kadai za a yi wa hisabi, sauran ba su san abinda ake faɗa ba, abinda yake faruwa ba, a ranar ubangiji zai kwaranya asirai, yawma tubla sarair, saboda za a yi hisabin ne a bainar jama'a gaban kowa da kowa, wanda ubangiji ya so shi da sutura shi ake suturcewa a wannan ranar, ubangiji ya kirawo shi daga shi sai shi, wa laysa bainahuma turjuman, tsakanin sa da ubangijin sa ba dan tafinta, ba wanda zai tafinta, ce ba kai kaza ba, a lokaci kaza, a guri kaza, a yanayi kaza, ka ce eh ya rab nayi, ba kai zinubi guri kaza ba, a lokaci kaza, a yanayi kaza, a hali kaza, ka ce eh ya rab nayi, ba kai kaza, haka ubangiji zai yi ta gaya wa bawa zunubinsa har sai bawa ya sakankance ya halaka. Kawai jira yake da an ce khuduhu fa gudduhu thumma jahim sallu, to an gama zana masa azab din laifukansa. Sai ubangiji ya ce wa qad satartuka fid dunya, Allah wa ana aghfiru halaka al-yawm a duniya na su tarce ka kai ba wanda ya san kai to a yau na gafarta maka a yau na gafarta maka babu wanda ya kai Allah rahmaniya a duniya na su tarce maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun duk al'ummata suna iya samun rangwame sai masu jinkaho da laifi akwai wanda yana laifin karma alfahari yake yana shan kanshi ajiya din nan to irin wannan Allah baya yaɗe shi illa al-mujahirun masu yi dan agabi wato yana yin laifin masu ya zo kusa da kai sai ya kara wai ka ci haushi kai ahlus sunna kai multazimi bi aiki da addini sai ya zo kusa da kai ma sai ya kare yi dan ka ji haushinsa to irin waɗannan su ne ba sa samun sitara ranar gobe amma duk al'umma ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam sukan iya su samu wannan rangwame na ubangiji a ce an yabe masa maimakon kuma a tona asirinsa gaban kowa da kowa fi yawmin mashhud mashhud shine ranar da kowa zai ga abin da ake yi baro ba wai abu ne a koyar ba kowa zai gani inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم يقوم الأشهاد شيء لنا نقوم القيامة هذا ما سوشينا هذا سريع سبحان الله الله من أكثر سرقة ذلك يوم مجموع له الناس وأن لا نأتي لا كتتر متابعة قوة قوة متان كسر قوة تون كسر الناس ما دزاء متند الجن دزاء ونجا دنيا دزاء سهل mu'mine da kafirai duk za a samu mata da maza yara da manya duk za a halarto a hadu a guri guda lalle wannan shine yawmul jam babu taro irin wannan taron da zai hada mutanen farko da na ƙarshe taron da zai hada mutanen sama da na ƙasa taron da zai hada aljan da mutum kana tsaye da aljani kusa da kai kowa nafsi nafsi yake taron da zai hada mutum da dabba dabbobi su ma ga suna da tsuntsaye babu wanda za a zalunta wanda zai yi hukunci a ranar shine al-malikul adil sarkin da yafi kowa adalci sarkin da la yazlimu mithqala dharra baya zalunci gwargwadon fayar komai wa in taqu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima idan ya zan alkhairi ne mutum ya zo da shi ya rubanya masa wannan alkhairi Allah ya ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajlin ma'dud ba komai yasa muke jinkirta shi ba ita wannan yinin wannan ranar sai dan wani ajali wanda yake kididdigagge kwanaki ne kidayayyu a gurin ubangiji alkiyama ba za ta tashi ba sai wannan kidayar ta kare kuma ka sani cewa kidayar kasa take kare duk kuma abin da yake raguwa duk abin da yake a kididdige ne to wata rana zai zo ko me inda a kirgeki ka dau daya gobe ka dauka jiwa ka dauka to wata rana za a ce ka zo al'adul tanazuli yanzu kuma kasa ake to ranar da za ta zo ranar da waɗannan kidaya suka kare ranar za ta tsaya yauma yati la takallamu nafsun illa bi izni ranar da wannan yini zai zo babu wata rai amma kowa duk sautuka sun kaskanta ga ubangiji mai rahama ranar da babu wanda ya isa yi magana sai wanda Allah ya bashi izini la ya takallamuna illa da yayi ƙarya gabansa ne za su fara ƙaryata shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa yake cewa wala ya takallamu yawma idhin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idhin allahumma sallim ranan nan babu mai magana sai manzanni su ba abinda za su rika cewa Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka kubutar Allah ka rangwanta idan annabawa za su faɗi haka to ina ga wasu waɗanda suka cika rayuwarsu da laifuka irin mu idan annabawa za su rika nafsi ce ta kaina nake babu shakka rana ce mai girma to azzalimi kada ya ji cewa anan kamar ya sha ta lalace ubangiji yake masa ranar da zai wato cafke shi rana ce da ba zai iya kubucewa ba inna akhadha rabbika inna akhadahu alimun shadid kamun ubangiji kamun sa kamu ne wanda yake mai radadi kuma mai sananin gaske. Allah ce fa minhum shaqiyun wa sa'id, fa minhum daga cikin mutane a wannan rana shaqiyun, akwai wanda yake tababbe, wanda yake maras samun rabauta, akwai kuma sa'id wanda yake mai samun rabauta, wanda yake mai samun arziki. Kamar yadda Allah ya ce fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, biyu za a rabu, daga dan aljanna sai dan wuta, wani zai ce ina ashabul a'raf, ai su ba aljanna ba ba auta ba, amma daga karshe yaya lamarin sa yake karewa, za su kare ne a aljanna. Ashe kenan babu wani wanda zai zauna a lahira, shi ba dan aljanna ba, shi ba dan wuta ba, karshen al'amarin sa ko dai ta mutu ko ta ba aljanna. Don haka fariqun fil jannati ne wa fariqun fis sa'ir, hatta yara da mahaukata, wanda ya mutu yana yaro kankani ko wanda yake mahaukaci tabiran bai san addini ba, babu taklidi akan sa, ko shi a wannan ranar yana cikin wannan kaso fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, yara suna cikin wannan kaso fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, haka nan ahlul fatra suna cikin wannan kaso fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, babu wani wanda zai zama baya cikin wannan kaso, kasan guda biyu ne, ko dai dan aljanna ko dan wuta. Allah madaukakin sarki ya ce fa'amman ladina shaqu,
fa'amman ladina shaqu fa innal lahum fiha zafirun wa jahiqu qalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa.
Allah ya ce fa amman ladina shaqu, amma waɗanda suke tababbu fa fin nar, to suna wuta, lahum fiha zafirun, suna da wata kara a cikin ta, wa shahiq da shasheka, khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta, ma damat samawati wal ard, matukar sammai da ƙasa sun dawwama, illa ma sha'a rabbuka, sai abinda ubangijinka yaso, inna rabbaka fa'alun lima yurid, lalle ubangijinka mai yawan aikata abin da yaso ne. Wa amman ladina su'idu,
wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghayra.
Wa amman ladina su'idu, amma waɗanda suke sun rabauta, fa fil jannati, to suna cikin aljanna, khalidina fiha, suna masu dawwama a cikin ta, dindindin, ma damatis samawati wal ard, matukar sammai da ƙasa sun dawwama, illa ma sha'a rabbuka, sai abinda ubangijinka yaso, ata'an ghayra majzuz, wannan kyauta ce wacce ba mai yankewa ba. Insha Allah a gobe bi iznillah za mu kara bayani akan waɗannan ayoyi guda biyu. Allah madaukakin sarki ya ba mu gamdakatar, ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai. Allah ya amsa mana abinda muka yi kuskure, Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Da haka mutane za su iya rubuto tambayoyi, sai dai a kiyaye ka'idodin da kullum ake yawan ambata a wajen rubuta tambaya, kuma sannan a bawa masu karantawa uzuri idan tambayoyin suka yi yawa, za a takaita su a duba waɗanda suka fi ma'ana, waɗanda suka fi amfani. Da fatar